الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أشرنغا وتصفر هجرم مائكي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1447 wanda ya dace da 14 ga watan 8 shekara ta 2025 zamu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka mai suna Nukhbatul Fikr fi Mustalahi أهل الأثر واللفر الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وانا شين درسينا شابير سكين كراتتك دا مكيهي أتكي وانا للتافي وانا منا نتكي شابينا أشرين دا بير nuskhar da ke hannunku idan ba manta ba malam ya shiga bayani akan abin da ya shafi haloli na isnadi wanda takaishi ake bi akai ga lafazin hadisi wato shine matani to zamu tashi inda yake cewa وإن روى عن اثنين متفقين للاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل ابن حجر رحمه الله تعالى يكي تشيوا إذن wa in rawa idan rawi yayi riwaya an ithnaini daga mutum biyu wato rawi ne yake da malamai guda biyu daban-daban to sai zan kowanne daga cikin su ya karbi hadisi daga gare shi ya karba daga wancan malami wancan malamin ma ya karba daga gare shi kowanne daga cikin su yana da riwaya tsakanin shi da shi to sai malam yace muttafiqain lismi kuma sai ya zamo sunan su ya zamo daya su malaman nashi kila wancan malamin nasa ana kiransa Ahmad wannan malamin ma ana kiransa Ahmad walam yatamayyaza to ana nan sai ruwaici wata magana sai jingina ma ɗayan malaman misali kawai yace naji Ahmad yace ko haddathani Ahmad ko sami'tu Ahmad walam yatamayyaza sannan kuma malaman nan nasu bai zo da abin da zai bambanta su ba a gane wanne yake nufi wancan Ahmad yake nufi ko wannan Ahmad yake nufi to me yake bayuwa zuwa ga haka shine lokacin da ya idilaki da zai fadi misali kamar a ce nisbar malamin ko kuma laqabinsa ko abinda dai wannan shi kadai ke banta da shi banda wancan to kaga da babu matsala to an samu irin wannan malamai suka ce a ko dai zama malaman dukkanin su amintattu ne siqatu ne ko wanda daga cikin su wato siqa ne suna daga cikin as-siqat waɗanda ake yadda a karbi magana daga gare su. To anan malamai suka ce sai mu kalla cikin su wanne ne yafi lizimtuwa gare shi, kamar a ce wanda ya yi yawan daukar hadisai a wurin sa. Idan muka duba muka ga cewa ɗaya daga cikin su ya yi lizimtuwa zuwa gare shi, to waccan magana da ya ilaƙinta, to sai mu ɗauka wannan malami yake nufi da ya ce misali haddasani Ahmad ko sami'tu Ahmad, ba tare da ya ayyana wanne Ahmad yake nufi daga cikin su ba. To tunda dukkanin su karɓaɓɓu ne malaman nasa, to malamai suka ce sai mu kalli wanne ne shi ɗalibin ya fi keɓantuwa zuwa gare shi, ma'ana ya fi yawan karɓan hadisinsa ko ya fi yawan mulazaman magana daga gare shi. To waccan magana da ya ɗalaƙinta sai mu ɗauka wannan malami yake nufi. To ta yi ya zama kowanne daga cikinsu ya lizimce shi, yadda ya lizimci wancan Ahmad haka ya lizimci wannan. To anan malamai suka ce sai mu koma ga alqara'in qarina da azzannul galibu, da zato mafi rinjaye. To anan sai mu yi tarjihi, sai mu ce saboda qarina kaza da kaza da kaza da kaza Ahmad yake nufi. Ina misali, kamar kila ya aka samu wani ɗalibi shi ma yaro ya ce irin wannan magana gare shi, sai mu ce to wannan qarina ta nuna wancan yake nufi. To wannan fuska ta farko kenan. Zai iya yiwa kuma malaman dukkanin su masu rauni ne, babu wanda ake karɓar riwayar sa. To anan kaga babu ishkali, maganar sai a yi jifa da ita, tunda koda shi siƙa ne amma malaman nan nasa kuma ba amintattu bane, suna da illa daga cikin illolin da muka ambata a baya guda goma. To kaga nan babu matsala. Ko kuma ya zamo ɗayan su amintacce ne ana karɓan maganar sa, ɗayan kuma mai rauni ne kuma ya zo ya ɗilaki bai faɗi wani lafazi wanda ka nuna amintacce yake nufi ba ko mai rauni yake nufi wannan magana da ya karɓo ba, kawai cewa ɗaya haddasani Ahmad. To anan kaga shi ma dole sai an koma ga waccan fuska ta farko da muka ambata, shine sai a kalli malamin da ya fi keɓantuwa gare shi. Misali za ka iya samu malami yana da ɗalibai ko da dama, to amma za ka samu cikin ɗalibai ɗin nan akwai waɗanda suke su suka fi keɓantuwa gare shi sama ga ragowar sauran ɗaliban, imma dai sun fi lizimtan malamin fiye da saura. Zai yi wahala a ce malami ya yi darasi bai gun, shi kuma wancan can ba a rasa ba ne, wataƙila ma ya daina zuwa ya fara karatun daga baya bari, shi kuma wannan ana ta tayi tare da shi. To sai mu kalli wane malami cikinsu in ya fi keɓantuwa da mai raunin, sai mu ce to magana daga gare shi ne shi yake nufi. In kuma ya fi keɓantuwa da shi wannan siƙa ɗin, sai mu ce to wannan magana daga gare shi Ahmad ɗin da yake nufi siƙa yake nufi, ba wancan da'ifin ba. In kuma dukkaninsu kowannensu ɗalibin ya lizimce shi, to shi ma sai mu koma ga alqara'in ko azzannul galib, kamar yadda muka yi amfani a fuskar farko, inda ya zamo dukkanin malaman amintattu ne. To wannan shi ne abinda yake nufi da walam ya tamayyaza, wato bai ambace su da abinda zai rarrabe su ba, ta yadda za a iya gane wancan yake nufi ba wancan ba, kawai ɗilaƙi ya yi ko? Suka ce hakan ya taɓa faruwa ga al'imamul Bukhari, inda za ka ga sautari sai ka je ya jinginan magana zuwa ga Ahmad. To Ahmad din nan guda biyu ne daga cikin malamansa. Akwai Ahmad suka ce Ibn Salih, akwai Ahmad Ibn Isa. To so tari in yazo kawai sai ya yi laƙin Ahmad din. Kaga da ya ce Ibn Isa mun san cewa ba Ibn Salih bane. Inda kuma ya ce Ahmad Ibn Salih, to za mu fahimci cewa ba wance yake nufi ba. To amma yana faɗan mahaifin malamin, to sai mu gane wance yake nufi. Akwai sanda za a iya samu ma shi rawi ɗin da ya ruwaya daga gare shi, wato malamin da ya ruwaya daga gare shi, to za a iya samu bayan sunayen sun haɗu, ana iya samu kuma sunayen iyayen nasu ma sun haɗu. Sunansu ɗaya, sunan iyayensu ɗaya, sunan kakanninsu ɗaya. To anan sai a koma manisba, kila wancan kufiyun ne, ko wannan basariyun ne, ko wannan madaniyun ne, ko wannan makiyun ne, da sauransu, ko wannan misriyun ne. In babu wannan, to sai a koma ga alqab, laqubba, abinda malami ya fi shahara da shi, kila abu fulanin misali, da makamantansu. To shine malam yake cewa fa bi ikhtisasihi, to shine sai a kalli malamin da dalibin ya fike bantuwa da shi, sai a rinjayar da cewa wannan magana din daga gare shi ya karbo ta bi ahadihi, ma dai daga cikin malaman nasa. To in akai haka, kaga ya tabayyanul muhmal, wancan da ya idlake shi kaga ya fito fili, shine al muhmal. A fadi malami ba tare da an kayyade shi da wani kaidi wanda zai bambanta shi da sauran ba. Kamar da yace misali haddasani Ahmad, to kaga wannan muhimmal ne. Amma in muka gano cewa Ahmad din nan Ibn Salih al-Imam al-Bukhari ke nufi, yawa, to kaga yanzu wancan muhimmal din an gane. Ko kuma ya kayyade shi da wani abu. To wannan shi ake kira da al-muhmal. Ai idlaqin rawi ba tare da an jingina shi ga wani abu wanda zai tantance shi daga waninsa ba. Wa in jahada ash-shaykhu marwiyahu jazman aw ihtimalan qubila fil asahi wa fihi man haddatha wa nasiya. Malace idan rawi yayi riwaya daga malaminsa, to ana nan sai aka tambayi malamin, aka ce wane ya ce ya karbi hadisi kaza daga gare ka, sai ya yi musu ya ce a'a, ni bai karba daga gare ni ba, wannan hadisin ba daga gare ni ya ji ba. Wannan ya faru a cikin arruwatu malamai magabata. Na ba tare an gane. To ya danganta, idan ƙaryata ɗalibin ya yi kai tsaye ya ce ƙarya yake yi, ban gaya masa ba, to wannan sai a yi raddin riwayar, ko da shi ɗalibin sai ƙani, to asalin ya ce ƙarya aka yi ba, shi bai faɗa ba. To shi ne jazman, idan ya faɗa yanke, wannan inkarin nasa ya nuna cewa ɗalibin nasa bai karɓa daga gare shi ba, ƙarya yi, ya yi min ƙarya, ni ban koyar da shi wannan hadisi ba. To wannan sai a yi raddin hadisin, to shi ne rudda, a mayar da shi. A wahiti malam, in kuma ya faɗi abin da yana yiwuwa ya ƙaryata shi, yana yiwuwa kuma bai ƙaryata shi ba, ko kuma yana yiwuwa ya gaya mai magana, yana yiwuwa kuma bai gaya masa ba, akwai ihtimali. To qubila fil asahi, anan sai a karɓe ruwayan, kamar inda ya amfani da lafazin da ke ɗan nuna shakka, kamar ya ce to anya ni ne kuwa, to gaskiya ba zan da iya tunawa ba, ko dai ni na faɗa dai ba zan iya tunawa ba. Ko kuma ya ce kai hadisin nan ni ban ma san shi ba, amma dai bai ƙaryata ɗalibin ba, to anan malamai sun ce za a karbi riwaya me dalili zai iya yiwa ya ga ma dalibin ya manta to shi yasa al-hafiz yace wa fihi a irin wannan nau'in ne aka samu wani malami ya rubuta littafi sunan littafin man haddasa wa nasiya jerin gwanin malaman da suka koyar da hadisai kuma daga baya suka manta sun koyar da ma wa'annan hadisan aka tambaye su sun kai inkari akwai malam wani ya karantar da hadisi kaza wa dalibansa ko dalibin sa wani amma daga baya an tambaye shi ya ce a shi bai ma san hadisan ba akwai malam wani akwai malam wani akwai malam wani akwai malam wani shine addara qutni rahimahullah ya rubuta littafi mai abin nan man haddasa wa nasiya malaman da suka bada labarin wasu hadisai ko suka koyar da wasu hadisai ga sashen daliban su amma kuma daga baya sai suka manta to anan kaga ihtimalin malamin ya manta shi yasa shi wannan nabiyin an kace a karbi riwayar sa tunda malamin bai kareta shi gaba daya ba can kuma da aka ce a yi raddi ga riwayar dalibin me yasa saboda malamin ya jarraha shi an gane yawwa to in malami ya jarraha dalibin sa ko bincike ba yi an gane me yasa saboda ba a tunanin ya jarraha shi ne da son zuciya ai ya soke shi ne da son zuciya ko a ce hasada kaga malami ya dawo yana hasada dalibinsa ai ba zai bai cika faruwa ba ko kuma a kiyayya ce to in kiyayya ce me yasa yake koyar da shi to sabanin wanda shi bai koyar da kai ba in ya soke ka sai an yi bincike amma malamin ka in ya soke ka ya jarraha ka da wata illa a gane to kawai karba ake an gane na farko dai ya san ka ko ba haka ba to tunda har ya soke ka ko lalle yana da dalili yana da dalili wa in ittafaqa ar-ruwatu fi siyagil ada'i aw ghayriha min al-halati fa huwa al-musalsal to idan marwayta suka ittifaqi dangane da lafuzzan bayarwa ko koyarwa akwai alfaz da ake amfani da su wajen bayar da hadisi to sai aka samu kamar ruwatu uku ko hudu ko biyar suka ruwaici hadisi an gane kowannen su da yazo sai ya fadi irin lafazin da wancan ya fada kila na farko ya ce sami'tu ya ji malamin sa wani 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 shi ma malamin nasa ya ce sami'tu shi ma ya ji malamin sa shi ma malamin nasa ya ce sami'tu kowannen sa ya amfani da wannan lafazin har zuwa karshen isnadi to wannan shi ake kira da al-isnadul musalsal kaga ya tasalsuli an gane daga silsila ne shine sarka saboda mi ya zo da lafazi daya to wannan in dukkanin su amintattu ne to wannan sai ya kara ba isnadi karfi domin ya nuna cewa sun kiyaye magana yadda ya kamata gashi ba a ma samu sabani ba to wannan shine siyagul ada'i wanda zai bayani ya kansu wanda sami'tu na ciki haddasani na ciki akhbarani na ciki anba'ani na ciki sauransu zai kawo su su ake kira da siyagul ada'i aw ghayriha ko wani sigogin min al-halati na daga halola an gane to halolan nan akwai al-qauliyya akwai da magana sannan akwai kuma na aiki ina ba tar an gane yawwa haloli na magana kamar rawi ya ruwaici magana daga malamin sa kila sai ya amfani da sai ya ji malamin nasa ya ambaci wani lafazi ko na tasbihi ko istighfari ko wani abu wanda dai bai cikin matanin hadisin lokacin da yazo zai fadi maganar to sai ya fara da wannan lafazin ko nasalkake Allah ko abin da ya kamata wannan shi ma dalibin nasu da ya tashi bayar da hadisin shi ma sai ya fadi lafazin shi ma almajirin sa haka shi ma almajirin sa haka to wannan ana karanta da alhalatul qauliyya akwai alhalatul fi'liyya ita kuma ta aiki kamar dalibi ya ruwaye magana daga malamin sa yace haddasani shaykhi naji ko sami'tu shaykhi a gane naji malami na wa huwa akhizun bi lihiyatihi amma ko da ya bani hadisin yana rike da gemin sa ko yana wasa da gemin sa sai shi dalibin ya fada haka ga dalibin sa shi ma dalibin da ya tashi fada sai ya fada haka saboda shi ma ya ga malamin nasa shi ma ya aikata haka saboda galiban dalibai sukan kwaikwayi malaman su to idan aka samu wannan tasalsuli har zuwa ƙarshen isnadi duk wanda ya zo bayar da hadisin kamin ya faɗi labazan hadisin sai ya faɗi wannan ibara ɗin to wannan ana kiransa da at-tasalsulu al-fi'li to duk wannan akwai wani zubin zaka ji sun ce rawi zai ce misali sami'tu shaykhi kaza kaza wa huwa jalisu naji shaihi na ya ce kaza alhali lokacin yana zaune ko wa huwa qa'idun a gane da makamantansu to wannan ana kiransa da at-tasalsulul fi'li to shi yasa malai ya ce fa huwa al-musalsal wannan shi ake kira musalsal amma wannan amfanin sa in ya zamo isnadin lafiya lau yake babu wata illa daga cikin illolin da muka ambata a baya to siyagul adai as-siyagu jam'u sigatin to sigogin da ake karban hadisi ko bayarwa shine sami'tu akwai lafazin sami'tu wannan shine mafi kololuwa an gane shi dai farko shine a'alal maratib na afsiyan wato shine kace naji to wannan kai tsaye na ishara cewa kaji maganar kunne da kunne babu wasuda tsakaninka da wanda ya yi magana din na fatar an gane to shi yasa auren malaman hadisi har koyaushe kace kai amfani da wannan lafazin kuma aka bincika ba ji kai ba na fatar an gane to malamai za su dauke ka bakareci na fatar an gane wala Allah ba jin malamin kai ya fada ba kila rubutawa yayi ga takarda ya baka to a kaida in ka zo ba za ka ce sami'tu ba na fatar an gane ko kuma a'a wani yake gayawa ba kai ba amma kai kana gu kana ji amma ba kai yake gayawa maganar ba to a ka'ida ta ilimin hadisi in ka tashi bada wannan labari ba za ka ce sami'tu ba duk da kuma ji kai to ai ba kai ake gayawa ba shi sami'tu kai tsaye yana nuna kaji da kunninka bayan kaji da kunninka kuma kai aka nufa da maganar ba waninka ba to dukkansu zai yi mana amfani da kawo mana alfaz din da ake amfani da kowanne daga cikinsu in kaza ne kaza ake nufi in kaza ne kaza ake nufi to wa haddasani mai bi masamaitu shine wa haddasani shi ma malamai sun hada su a wuri daya da sami'tu naji haddasani ya bani labari amma na farkon sun ci yafi karfi shi sami'tu din saboda haddasani wani zubi ana amfani da shi ga abinda ma ba ji aka yi da kunne ba summa akhbarani to sai mai bi masa shi dai akhbarani an gane wannan ya bani labari shi ma malami na ya bani labari kaga madadin haddasani to shi ne yace summa akhbarani shi kuma akhbarani shine mataki na nawa kaga na uku ko ita ce martaba ta uku wa qara'atu alaihi to tare suke wa qara'atu alayhi, to in kaji rawi ya ce akhbarani, sai ambaci malamin ko yace qara'atu alayhi, to suna fadan haka a lokacin da karanta ma malami yayi malamin na saurari, to shine sai su yi amfani da wannan lafazi. Eh, kamar malami ya ba dalibi littafi sai ya ce karanta, yana karanta shi kuma yana ji, an gane yana karanta malamin na ji, in yayi kuskure malai ya gyara masa na ba tara gane. To wannan shine suke amfani da lafazin qara'atu alaihi ko kuma akhbarani, sabanin sami'tu haddasani. Eh, wannan shi in ya zama malami yake fada, dalibi na mi na saurare, abinda bai gane ba yana tambaya, to anan sai dalibi ya ce sami'tu ko haddasani. Amma in shi ya karanta ma malami, malami na sauraren sa, yana masa gyare gyare, to sai ya ce akhbarani ko kuma qara'atu alaihi. Sai na uku, summa quri'a alaihi wa ana asma'u, to sai wannan labazi mataki na hudu ko na nawa, a bai kai biyar ba, eh na hudu dai, eh mun ce ɗaya suke akhbarani da qara'atu alaihi, mun ce ɗaya suke, to summa quri'a alaihi wa asba'u, na uku kenan ko? Yawwa, to nan in ya zan wani dalibi ya karanta a gaban sa, shine muka yi ishara da shi dazu, eh wani yake karanta ma malamin, malamin yana saurare, yana masa gyare gyare, shi kuma ana yi gaban sa, ba shi ake wa karatun ba, amma dai duk abin da ake yi yana ji, yana jin dalibi na karantawa, in malami ya yi gyara kuma yana mi, to anan shi ba ba zai ce sami'tu ba, ba zai ce haddasani ba, sai dai ya ce quri'a ala shaykhi, eh wa ana asma'u, naji ana karanta ma malam hadisi kaza, amma ina ji, to anan laifi ne, ya ce ya ji kawai sami'tu, ya yi amfani da wancan matakin na farko, babu amana ke, to ai ba shi ke karatun ba, ko ba haka ba, ba shi ke yi ba, to wadda shi ne wa'ala asbabu. Sun ba an ba'a ni mataki na hudu, na hudu, ku daina mai da mu bayan mana, bayan mun riga mun yi bayani kuma. Summa amba'ani, sai mataki na hudu shine rawi ya ce amba'ani ko ya bani labari, to shi kuma wannan wasu malamai suka ce lil ijaza, idan malami ya ce nayi maka ijazan hadisi na kaza da kaza da kaza da ni karba daga malami na wani, to kaje nayi maka ijaza, na baka dama kaje ka koyar kuma ka ruwaita daga gare ni, to na in ya tashi fada daga malamin shine sai ya ce mi amba'ani, ba zai ce sami'tu ba ko haddasani ko akhbarani ba, sai dai ya ce amba'ani. To da yawa daga cikin almuta'akhiruna ma'anar da suke jingina mata ke, amma wasu abin nan, wasu malamai suka ce almutaqaddimuna sun haɗe tsakanin akhbarani da amba'ani, sun ce duk abu ɗaya ne, eh to a wurin su kaga kenan za mu jefa ta can gidan akhbarani ko mataki na biyu, sai zama su uku suna da ma'ana ɗaya, da akhbarani da qara'atu alaihi ko da amba'ani, sai zama ana amfani da su a lokacin da ɗalibi yake karanta hadisi, malami na saurare ne masa gyare gyare, wannan wurin almutaqaddimuna kenan. Amma almutaakhiruna suka ce a'a, ita amba'ani ana yin amfani da ita wajen ijaza, to wannan dai sabani ne na malamai. To sai na gaba, summa nawalani, ta biyar kenan, mataki na biyar ko summa nawalani sai munawala ko ita ma diddai nau'i ne na ijaza wancan akhbarani suka ce yana ya dauka da baki ne ya fada cewa hadisi kaza ko ko misali a littafin hadisi kaza da kaza gaba ya ce sahihul bukhari da muslim da sauran littafan hadisi naya maka ijazan su to wannan ambaya ne kenan amma munawala galiban rubutu ne malami zai rubuta maka hadisan da ya karba daga malaminsa sai ya baka sai ya ce ka je kai me kai baka koyar to anan sai ka ce nawala ne tunda akwai munawala a ciki ko to wannan shine summa shafaha ne to sai mu shafaha ita ce wacce ta farko baki da baki kenan yayi min ijaza baki da baki summa kataba ilayya sannan ya rubuto ya aiko gare ni wato da ya rubuta sai ya ba wani abokinka yace gashi ka kai ma abokinka na da aka kawo ma sai ka duba sai ka ga ashe ijaza yake maka na wasu hadisi ko wasu littafan hadisi to kataba ilayya ke to sai mataki na karshe summa an wa nahawha sai lafazin an ana ke yazo fadan hadisi sai yace an fulanin ko an wani an wani an wani lafazin an ita wannan ita ce mafi raunin sigogin bayar da hadisi gaba daya saboda ita ba ta nuna kaji daga malami an gane yana iya yiwa ma akwai in gidai tsakaninka da malami to shi yasa an kai ta karshe to shi yasa malamai suka ce in ba rawi mudallasi ne yayi amfani da ita to ba a karbar riwayar sa sai ya sarraha indai an kasan cewa yana tajlisi yana boye wasu malaman sa kila yana tajlisul isnad ko tajlisul shuyukh to sai an bincika irin su Qatada irin su Sufyan irin su Amash da makamantan su suna nan da yawa al-mudallisun akwai wanda suka yi rubutu akan su waɗanda ke tajlisi an gane to shi yasa aka kai ita tana da illa ƙwarai da gaske to wani hau haka mazakara ko kala kamar yazo ba da hadisi sai ya ce ai zakara fulano ko kala fulano shi ma wannan baya nuna kaji tunda cewa kai ya ce cewa kai ya ambata kaga har yanzu baka sarraha cewa kaji daga gare shi ba kaga akwai bambanci da wadancan lafuzza sami'tu haddathani akhbarani amba'ani kaga akwai bambanci wannan cewa kai kala fulano ko zakara fulano to kaga wannan duka yana layin an sika to ai sai ya bade shi sai ya bade shi to mu ina muka ya gane sika ne ba mu ya gane ba sai ya ambace shi ko ba haka ba to kaga ni yana yawo wurin shi yake sika wurin sauran malamai kaga majruhun ne an jarraha shi to kaga labudda min at-tasrih ai yanzu bai komai ba to haƙƙin sai ya bayyana to fal awwalani to malam zai sharhin sigogin da ya ambata yace fal awwalani lafuzza na farko sami'tu da haddathani duk suna ma al-martabatul ula liman sami'a wahadahu surawi na amfani da su a lokacin da ya ji magana daga malaminsa shi kadai galiban shi kadai an kawo karatu to shine sai amfani da wannan lafazin an gane shine wahadahu kenan min lafzi shaykhi wato ya ji wannan magana daga lafazin shaihi da ya fada malamin nasa fa in jama'a in kuma yayi amfani da dhamirul jama'a yace sami'na ko haddathana to fa ma a gairihi to dan kaga ba shi kadai bane amma yace sami'tu tu din nan na nuna mi shi kadai ne amma in suna da yawa sai ce mi kinan kaga laifi ne ma in shi kadai ji hadisin kuma yace sami'na ya nuna ai ba shi kadai bane wasu sun ji kaga wannan ƙarya ne ko kuma da yawa suka ji hadisin ba shi kadai bane to nan ba daidai bane kuma yace sami'tu ko haddathani in suna da yawa ba shi kadai suka ji maganar ba to yi amfani da dalilul jama'a in kuma shi kadai ne yayi bi yayi amfani da dhamirul mufrad to duka wannan ana koya ma ka'idodi na bayar da ilimi an gane da har magana ma ta yau da kullum eh to wannan duka wai abu ne wanda ake maganar abu ne wanda kaji ko ka san da shi to kaga bale kaji kana faɗa abin da ba ka da tabbacin sa ko ingancin sa ko ya yake to kaga na haƙƙin ka kai shiru Allah ya samu dace to sai ce wa awwaluha lafazi na farko asrahuha ita ce tafi sarraha cewa maganan nan dai wato tabbas ya ji ta malam wani ya riga ya faɗa ita ta sami ita din nan wa arfa'uha kuma ita ce mafi daukakuwa a wurin malamai malaman hadisi suna son su ji rawi ya ce sami ita ko sami'na suna so to lafazi ne madaukaki a wurin su in dai shi suka ne to shikenan sun ƙara samun yaqini cewa lalle tabbas malamin sa ya gaya masa wannan magana fil imla'i wajen shifta wato malami yana faɗa ɗalibi na saurari wani zubin ma suna rubutawa shine imla'i والثالث والرابع تو ده na uku da na hudu shine wanne akhbarani yawa to ka gani to su kuma liman qaraa bi nafsihi shi kuma inda yake karantawa wa malami malami yana jin sa to nan zai yi amfani da wadannan lafuzza guda biyu fa in jamaa ko in kuma ya hada wato ya kawo dhamirul jama'a to fakal khamis wannan kan kamar na biyar ne martaba ta biyar shine quriya alaihi wa ana asma'u to da shi da yace akhbarana ko qara'ana alaihi duka matakin su daya duka wannan kaga yana nuna cewa ba shi kadai bane akwai wani ko to shine fa in jama'a in yasa dhamirul jama'a yace akhbarana ko anba'ana da makabantan su to matsayin sa daya da can da yace a quriya alaihi wa ana asma'u shine na biyar din shine kal khamis din to in ka duba a jerin a bisa tartibin da muka yi shine na biyar to kaga anan dai ya nuna ba shi ke karatun ba wani ke karatu kuma ba shi kadai bane akwai wani wal imba'u to shi al imba'u min wato bi ma'ana al ikhbar a lugha ba su da bambanci da al ikhbar da al imba'u da al ikhbaru duka dai suna bayyanar da ba da labari ba su da wani bambanci kuma hatta wurin magabata na farko an gani shi abinda na ambata muku a dazu babu bambanci tsakanin almutaqaddimuna a wurin almutaqaddimuna kan rawi yace anba'ani ko akhbarani su aurin su da ɗaya ne illa fi urfil mutaakhirina sai dai a urfi a al'ada ta malamai waɗanda suka zo daga baya to su sai suka rarrabe fa huwa lil ijaza to shi nan kan suka ce an ba'ani ana amfani da shi wajen ijaza ka an wan bai da bambanci da lafazin an to wa an anatul mu'asiri to idan malami wanda yayi zamani da malami shi ma to sai ɗayan su yayi riwaya daga malami amma sai amfani da anana da yazo sai amfani da lafazin an wanda malami yace shine na ƙarshe bai ce sami'tu ba bai ce haddasani duk waɗannan sai gulada din bai amfani da su ba amma kuma yayi zamani da malami to sai malami yace mahamulatun ala samai to in shi suka ne za a dauka cewa yaji eh sai ai gini aka al-asl kuma ya zama in ba mudallisi bane eh bai tadlisi sannan yayi zamani da malamin kuma shi suka ne yazo yace yayi ambani da lafazin an to malami yace za a dauka cewa yaji din ne shi sai yace illa minal mudallisi eh sai dai yana daga cikin ba su ta dalisi wannan mun yi bayani akan ta dalisi a baya eh kidan in mudallisi ne kaga aka yi tawakkufi sai ya sarraha ko sai ya sarraha yaji in bai sarraha ba sai ya kyale masa riwayar sa wakila kai an ce a wani kaulin ma yushtaratu thubutu liqa'ihim a wasu malamai sun ce a ko sun yi zamani dole ne sai sun haɗu kakan iya zamani da mutum amma baka taba haduwa da shi ba baka taba ganin sa ba eh gaba da gaba amma kuma zamanin ku me daya kila kai kana nan kebi shi yana Maiduguri ko yana Kano da sauransu eh za ka ce kaji ba matsala an gani yawa illa sai ka ce bil wasida tunda ba mubasharatan bane mubasharatan yanzu wannan da muke to dai ka zo ba da labari za ka ce kaji amma bil wasida tunda akwai wasida tsakanin ba gaba da gaba bane to ba amma in ka ce dai kaji kai shiru to ha za ta dalisu kai ta dalisu saboda abinda zai zo ga kwakwalwa kaje gaban sa ne kaje wannan magana to kuma kaga ba haka bane to kaga nan haƙƙin ka sai kai bayani gane yauwa naji daga malam wani amma bil wasida ko ta hanyar asharit kaset ko ta hanyar waya misali al-ittisal koda ko ka buga ba malami waya ne ya gaya maka kai kana nan shi yana wani gari an gane to shi ma bil wasida ne koda kana ji kaga bil wasida ne wannan al-ittisal wannan al-hatib din shine wasida ne har yanzu baka kai darajar wanda yaje zauna gaban sa ba baka kai ba yadda zaka gane da za ku samu sabani da kai da wanda yaje zauna gaban sa ku samu sabani akan wata magana kila shi ya fada daga malamin kai ka kore to malamai za su rinja yadda tashi akan taka akwai bambanci ko babu yanzu in za a yi tarjihi za a rinjayar da shi a kanka saboda shi malami ne mubasharatan kai kuma malami ne bilwasida to wannan shi ne walau maratan kuma haɗuwan nan koda so ɗaya ne wa huwa al-mukhtaru bala ya ce kuma shi ne abin zaɓi a wurina don a yi mu'asara wannan shi ne ra'ayin al-imamu bukhari don ka yi mu'asara ka yi zamani da malami to sharaɗi ne sai ka haɗu da shi to in ana da tabbacin ka haɗu da shi ko da so ɗaya ne kila kun hadu a aikin haji ko kun hadu a wani meeting ko a wajen wani wa'azi yanzan dai kowace irin haduwa ce ko da so ɗaya ne to ana in kai amfani da lafazin an za a karba kaji saboda abubuwa guda biyu kai zamani da shi kuma ka hadu da shi na uku kuma kai sukani eh amma wasu sun ce a'a ko da ba a samu haduwa ba in dai an samu mu'asara kuma shi malamin ba mudallisi bane yadda ya ambata dalibin sai a dauka cewa yaji eh yawa nan sai a rinja yadda al'asul dani al'asul dun mu'mini fa al'asul shine ba zai ƙarya ba wannan shine al'asul a kade ko yawa shine al'asul in dai kai mu'mini ne musulmin kirki salihi to ba za ka yi ƙarya ba to tunda ka ruwaici magana daga gare shi duk da baka ce mana kaji ba to za mu dauka kaji sai mu yi gini akan wancan me al'asul wannan ba in ba fasiki bane fasiki kaga shi kuma za a yi gini akan cewa makareci ne shi ya fadi magana na wani ana maganar akan adili fa wanda ai an yi magana sa a baya ko yawa siffofin da ake bukata kamin mutum ya fadi magana a karba to ya zamo ya cika su to Allah ya sa mu dace eh kuma wannan ba sai a hadisi ba duk sanda zaka bayar da ilimi duk waɗannan ka'idodin tuqabbak za a dabbaka su eh to da haka yanzu ba zaka ce ai ba a riwaya ba a ko ba a riwaya to dole ne a samu akwai abin da suke kira da at-tawsiq yanzan in zaka fadan abu to ka jingina shi inda ka ji shi eh kawai ba a fadin magana haka kawai saki irin yadda suke yi ka ji wata fa'ida daga wani littafi ko daga wani malami to ka jingina ta yana daga cikin albarkar ilimi ba dai ka zo kai ta surutu ba kai ta fadan magana bila tawsiqin ina littafi ina malami ina marji'i reference babu wannan ai ba karatu bane kowa zai iya wannan ai ana son dalibi ya saba da tawsiqi eh an gane in yayi kwatin din wata magana to ya fada da inda ya dauko ta in a qur'ani ne in wani littafi ne na hadisi na wani littafi ne na wani malami ya fadi sunan malami ya fadi littafin wannan shine al'adar magabata to raunin ilimi ne yasa yanzu aka yadda wannan sai malami ya shara'awa ɗaya yana ta surutu bai ambaci malami ko ɗaya ba bai ambaci littafi ko ɗaya ba sai aka ai dai jahilci ne ai ba ilimi bane to kaga at-tawsiq ke to kaga in ba baka iya haddacewa kaga yadda yake sai ka zo da abin ka a rubuce Allah ya sa mu dace to shi yasa ai kurakure suka yi yawa eh mutum sai ya fada abu in ka zo ka duba kuma sai kaga babu eh babu ko ya fadi magana da kai baka taba jinta ba ko malamai ba su taba jinta ba ma waɗanda ba an malamai to amma in kai tawsiqi kai ihala daga littafi kaza ko malam wani shikenan ka sawwake abubuwa eh wannan shine ka'idar ilimi dama eh Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته